إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sannunmu da saduwa a wannan lokaci mai talin albarka a cikin wannan littafi namu mai talin albarka na al-usulus salasa littafin da ke kunshe da aqida wanda ta samo asali daga littafin Allah da kuma sunna annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam idan ba kuma ta ba mallan ya gaya mana shishikan musulunci guda uku na farko aka ce al-islam na biyu aka ce al-iman na uku aka ce al-ihsan na farko din nan al-iman al-islam yana dauke da rukuni guda biyar kamar yadda mun riga mun yi bayani akan su shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sannan da sai da sallah rukuni na biyu sannan da ba da zakka sannan da azumi sannan da aikin hajji rukuni guda biyar ne sai shishike na biyu shi ne ainihin al-iman shi kuma al-iman aka ce yana da rukuni guda nawa guda shida sai imani da Allah imani da mala'ikunsa imani da littattafansa imani da manzanninsa imani da ranar ƙarshe da kuma imani da ƙaddara mai kyau ko mara kyau ka yarda cewa daga Allah idan ka haɗa guda biyar da guda shida sun zama guda goma sha ɗaya sai shi shike na uku shi ne al-ihsan shi kuma wannan yana da rukuni guda ɗaya tak shi ne an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka waɗannan rukunai guda goma sha biyu a kansu ne aka gina musulunci duk wani abun da bai shiga cikin waɗannan rukunan ba to ka iya cewa ƙari ne aka yi duk wani abun da ka samu a cikin musulunci kuma na ibada to baya fita daga cikin waɗannan rukunan guda goma sha biyu ba satin da ya wuce mun yi magana a kan ƙaddara cikon rukuni na shida daga cikin rukunin imani yau za mu shiga al-ihsan al-ihsan shi ne rukuni shi shike na uku kuma yana da rukuni guda ɗaya shi ne ma da yake cewa al-martabatu salifatu martaba ta uku a cikin martabobin musulunci shi ne ma da yake al-ihsan shi ne al-ihsan kyautatawa mala yace rukunun wahid tana da rukuni guda ɗaya ne kawai menene rukunin an ta'budallaha shine kai musulmi ka bautata ma Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin sa wa fa in lam takun tarahu idan baka ganin Allah fa innahu yaraka to shi Allah yana ganin ka wannan shi ne rukunin al-ihsani guda ɗaya shi ne mai bauta ya samu yaƙini a zuciyarsa cewa yana bautar nan kamar ga shi ga ubangiji kaga lokacin da yake bauta a haka zai yi ta da kyau domin idan kai ba ka ganin Allah to shi Allah yana ganin ka ina fata ana fahimta wannan shi ne rukunin malam ya ce wadalilu qawluhu ta'ala dalilin wannan magana shi ne Allah ya ce inna Allah ma'al ladina taqaw Allah yana tare da masu tsoron Allah wal ladina hum muhsinun da kuma waɗanda suke masu kyautatawa duk wanda yake cikin masu kyautata ibada yana yin ta kamar yadda Allah ya ce to wannan shi ne ainihin kololuwar ihsani ka bautata ma Allah kamar kana ganin in ba ka ganin ku shi yana ganin ka, to Allah yana tare da waɗannan mutanen guda biyu, masu tsoron Allah da kuma masu insani a cikin bauta. In an ce yana tare da su, ba ana jin yana tare da su da zatinsa ba, a yana tare da su bil aunu wan nusra, Allah zai taimake su kuma zai ba su nasara. In dai kana cikin masu tsoron Allah, to taimakon Allah yana nan zuwa, kar kai gaggawa. In dai kana cikin tare da masu kyautatawa, to kar kai gaggawa, duk yadda tsanani yayi tsanani, taimakon Allah yana nan yana zuwa. Dan ya ce inna Allaha ma allazina taqaw wal ladina hum muslimun. Sai malai yace wa qawluhu ta'ala, da kuma fadin Allah ta'ala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, ka dogara gawa 'alal 'azizi, mabuwayi shine Allah, ar-rahim kuma gwani. Wato duk in za ka yi dogaro, to ka dogara zuwa ga Allah, don Allah shi ne mai al-aziz, mabuwayi. Duk wanda za ka dogara gare shi, in ba Allah ba ne ba, to ba mabuwayi ba ne ba, a wani lokuta zai iya samun matsala. To kaga in ka dogara gare shi, in ya samu matsala, kai ma ka samu matsala. Amma in ka dogara ga Allah shi ne al-aziz, wanda ba ya samun matsala. Sannan kuma ar-rahim, ko mai jin ƙai. Duk irin yadda ka saba masa, duk irin yadda ka sheta dokokinsa, daga ranar da zuciyarka ta karaya, ka tuba, ka rusuna, kai istighfari, ka koma zuwa ga Allah, sai Allah ya ce ya yi maka, ko so miliyan kai samu, sai Allah ba irin ɗan adam ba ne. To kaga wanda ke da wannan siffofin guda biyu, shi ne ya kamata aimi a dogara gare shi. To dogaro ga Allah wani kaso ne. Wani kaso ne daga cikin kason ihsani, don sai mai ihsani ne zai iya dogaro ga Allah. In an ce mai ihsani, ana nufin mai bautata ma Allah kamar yana ganinsa, domin yana da yaƙini duk da bai ganin Allah, to amma Allah yana ganinsa. To wannan shi ne kawai ke iya dogaro zuwa ga Allah, don dama ya riga ya sani duk inda yake Ubangiji yana tare da shi da ilminsa, shi yasa sai ya dogara gare shi zuwa gare shi shi daya. Shi ne Allah ta'ala ci gaba da cewa allazi yaraka, shi Allah shi ne wannan da ke ganinka, hina taqumu, lokacin da kake tashi yin ibada, wa tuqallubaka fi sajidin, shi ne ke ganin jujjuyawarka lokacin da kake sujjada, kana rusuna, kana komawa zuwa ga Allah, to Allah yana ganinka. Allah ya ce innahu huwa as-sami'ul 'alim, shi Allah shi ne as-sami'u, mai ji daga dukkan maganganun bayi, al-alimu kuma masani daga dukkan abinda bayi suke aikatawa. Wato duk abinda bayi suke faɗa Ubangiji ya sani, abinda ma basu faɗa ba suka ɓoye a zuciyarsu Ubangiji ya sani, kai abinda zuciyarsu ma sai nan gaba za ta yi tunani a kansa Allah ya sani. Sannan kuma shi ne mai, shi ne al-alimu wanda yake masani. Sai malai ce wa qawluhu ta'ala, da fadin Allah ta'ala, wa ma takunu fi sha'anin wa ma tatluhu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiduna fi. Wala malam fi, yana kawo dalilin da ke sa dalilai da suke zama wajibi akan bawa, in yana bautata ma Allah ya kiyaye dokokin Allah a cikin ibada, domin Allah yana ganin sa, duk da kai baka ganin sa, amma shi yana ganin ka. To dalilin da yasa aka ce Allah yana ganin ka shine malam ke kawowa da ayoyin Qur'ani, allazi yaraka hina taqum wa tuqallubaka fi sajidin innahu huwa as-sami'ul 'alim. Sai Allah ya san malam ya sake kawo aya, Allah ya ce wa ma takunu fi sha'anin, ba za ku kasance a cikin wani al'amari ba a duniya, kowane irin al'amari, fi sha'anin, kowane irin al'amari ne, ba wani al'amari da za ka zanto kana a cikinsa, ka himmatu ka yi, kai kaɗai ne ko biyu ne, zuciyarka ne ta yi niyya, kana cikin yin abun, a'a ba ka yi niyyar abun amma ka fasa, ba wani abu wanda za ku kasance a cikinsa. Wa ma tatlu minhu min qur'anin, babu kuma wani abun da za ku kasance kun karanta shi a cikin alqur'ani, na aiki nakumur ne ko na hani wala ta'maluna min amalin babu wani aiki daga cikin ayyuka wanda za ku yi a rayuwarku na duniya Allah ce illa kunna alaikum shuhudan lace sai mun kasance muna alarci lokacin da kuke aikin Allah yana nan lokacin da kake karatun Qur'anin yana nan lokacin da kake cikin wani al'amarinka Allah yana nan iz tufiduna fihi lokacin da kuke gaggawa ko kuke kutsawa a cikin al'amari da aka ce illa kunna alaikum shuhudan sai Allah yana halarce a nan ma aqida ahlus sunna shine ba wai Allah yana halarce da zatin sa ba a'a yana halarce da ilimin sa don zatin ubangiji ya tsarkaka a bisa kai masa wuri zatin ubangijinka ya tsarkaka ce wani abu ya rufe shi amma idan mun dauki fasarar waɗanda ke kaba waɗannan ayoyi don su tabbatar da cewa Allah yana ko ina to kaga kenan sun yi ma Allah wuri domin kai ɗan adam duk inda ka zauna ai wuri ne to wurin nan kuma wani abu ya rufe ka yanzu nan da muke cikin masallaci a masallaci ya rufe mu idan kana a waje to ai sama ta rufe ka to zatin ubangiji ya tsarkaka ga barin a ce wata halitta ta rufe zatin ubangijin ka shi sai yake yana sama ar-rahmanu 'ala al-arshi tawa yana sama halitta sana kasa shi sai yake yudabbilu al-amra min as-sama'i sai yake ila al-ardi daga sama yake jujjuya al-amuran bayi zuwa ina zuwa kasa so duk inda aka ce Allah yana tare da dan adam abinda yake nufi da ilimin sa ونحن أقرب إليه من حبل الوريد على نفل ذكر من ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ذكر من ذلك أنا بس أنا بينك كم بيت ولا ولا يتسع كثيرا مئية عامة الله ينا تعالى دك على التسع كم ينا أهل الرشي لا أكشي ينا أهل الرشي أبونا أكشي نبي با أبونا با وغيي wanda ubangiji bai gani ba kuma bai ji ba kuma bai kewaye da ilimin ba shine halartar ubangiji Allah ya gani kuma ya ji kuma ya kewaye da ilimin abun kafin abun ma ya faru shine illa kunna alaikum shuhudan idh tufiduna fihi an bai son kina idan bawa ya tashi ibada to sai kyautata ibadar don ya san Allah yana halarce yana ganin sa kuma yana jin sa kuma ya kewaye shi da ilimin sa shi ya kamata ya tsaya yi ta da kyau ke wad dalilu min sunna malai yake cewa dalilin da ke nuna cewa Allah na tare da mu a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shine hadisin jibril dogon hadisin nan wanda aka ruwaito daga umar dan khattab al mashhur عني عمر بن الخطاب دق عمر بن الخطاب يكي شوى بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم عمر يكي شوى وتلانا منا زوني أول من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علينا رجل في كوي ونمتمي يقول له منا ana zaune kawai a majalisa kawai sai aka ga wani mutum ba san ta gaba sai biyo ta kudu ta arewa kawai an gansa kawai a majalisa annabi ba wanda ya ga sai ina ya kullo Allahu akbar ittala alaina rajul shadidul bayad as-siyar yana da tsananin farin tufafi garin Madina gari ne wanda yake da jar kasa to alama ce ko idan ka fito daga tafiya in dai jar kasa ce garin ko daga bakin nan wannan inda ake sai da kifin nan ne katako a ƙasa zuwa nan to za a ga alamar ƙasa a jikinka musamman in ka sa fararen kaya tunda kaga farin kaya gajen abu kuma to amma saboda tsananin farin tufafin sa babu kawai ga tufafin sa ta sheke yace sai shadidu sawadi sha'ri ga kansa kuma baki irin babu alamar tafiya a tattare da shi لا يرى عليه اثر السفر لا يرى عليه اثر السفر babu wata alamar mai balaguro a tare da shi wala ya'rifuhu minna ahadun kuma duk cikin yan majalisar nan ba wanda ya san shi ina fata kun fahimta wannan ya nuna cikakken dai wani bako ne wanda ba su san daga inda yake ba domin alamu sun nuna shi dai inda daga tafiya yake yadda garin Madina yake da jar ƙasa ya kamata ya nuna ya kamata tufafinsa tun da fari ne ya nuna ja alamar tafiya ko daga ƙafafuwansa a ga ƙasa ya kamata kansa tun da baki ne in daga doguwar tafiya yake a ga alamar tafiya amma la yura alayhi atharu safar babu alamar balaguro tattare da shi wala ya'rifuhu minna ahadun ko babu wanda ya san shi garin Madina gari ne wanda a lokacin Annabi kowa ya san kowa daga an gaba kowa ke gani amma abu mamaki wannan bakon ba wannan mutumin ba wanda ya san shi a garin Madina sannan ko bai yi kama da wanda ya fito daga nesa ba ya salamu to me zai faru sai Umar dan Khattab ya ce hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutumin ne ya to tinkis zai raso mutane a majalisar annabi amma ka san majalisa ce wadda take cikin aminci ba a tunanin wani zai zo da barna ya zo bai tsaya ko ina ba har sai da ya zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya zauna kusa da shi fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi irin zaman da manzon Allah yayi irin wannan zaman yayi ya jingina guyoyinsa zuwa guyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato alama dai ta mai daukar ilimi kamar malami da dalibinsa wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi ya dauki tafukan hannuwansa ya dora akan cinyarsa cinyar wa kenan cinyar annabi ko cinyarsa cinyarsa wannan shi ya dace da ladabi ka zo wajen malami za ka dau ka yi zama irin na malam za ka dau hannunka ka dora akan kuma cinyoyin malam ai ba zai yi ba ai ko to kuskure ne da ake cewa ya tsora hannunsa a kan cinyoyin annabi a ya tsora tafukansa a kan me a kan cinyarsa alamar cika da batsewar ladabi ke ka ga ka yi kam kana jira ka ji mai malam zai ce wa ƙala sai ya ce ya muhammad bai ce ya rasulallah su ko sahabbai an riga an ladabtar da su cewa la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da kada kuke kiran manzon Allah irin yadda kuke kiran kanku sai dai kuce ya rasulullah ya nabiyullah ya abul qasim in har zaka ce muhammad sai dai sai ka hada da mai sallallahu alaihi wasallam ina fata ana fahimta to amma shi da yake bako ne ai riga an yi masu izini duk wanda yake bako ya zo daga garin Madina duk shi irin waɗannan dokokin ba ta lazimce shi ba amma su sahabbai da suke nan suna da wannan tsarin zaman majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka cika yawan tambaya ba cikin abin da baya da ma'ana amma idan mutumin ƙauye ne ya zo shi ko wace irin tambayar zama ya yi dan Allah da ma ya kira su mafi yawansu suna da matsala إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يأكلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ولن تكي كلن كتبايا كتنغن والله إذا يوم سماه كتاني بس ده أنك سنة متانا قوي متين يازونا قوي النبي ينا تكين جدان سبي بتوبة هي قوما وجن جيدان عائشة إيتي يا رسول الله بتوبة ممنذ in baya nan ya ji ba ansa ba sai sake koma ta wani gefen Hafsa ya ce ya rasulallah salamu alaikum ga mu mun zo Allah ya ce aksaruhum la yaakilu saboda daga kauye su sai Allah ya ce walau annakum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khairan lakum da sun yi hakuri har ka fito wallahi da yaka alkhairi a gare ka to haka ko da malami idan ka same shi a gida in yana wani uzuri kai sallama ba ansa ba daya biyu to ya kuri koma ko in kana da abun nan ka zauna har sai sabbi ya gama uzurin sa ya fito ina fata an fahimta amma wanda yazo daga kauye to an cire masa wannan abun nan din shi zai faɗi do abun ne yasa sahabbai suke murna idan wani yazo daga kauye saboda zai tambaya sai yadda yake so amma su da suke gaban annabi yau da kullun aka ce a ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'u wa in tasalu anha hina yunzilu alquran tubda lakum afa Allahu an ya kuma wanda kuka yi imani kada ku rike yawan tambayoyi la tasalu an ashiya'a kada ku ke tambaye waɗansu al'amura in tubda lakum tasu'ukum in fa akai muku bayani zai muku wahala amma wa in tasalu anha hina yunzilu alquran in kun tambaya lokacin da qur'ani ke sauka to ba za a yi muku bayani ina fata ana fahimta sai sa manzo Allah cikin hadisi yake aka ce an ana kasaratu su'al yawan tambaya musamman tambaya da ba ta da wani amfani ka jahilci ilimin ba wani cuta da ka samu da ka sani ko ba wani amfani irin tambaya da ake ta yawo da ita a wasuwar ko kowace mata ce matar annabi ɗanta annabi kuma babanta annabi sannan kalanta annabi sannan wane ne annabi to wannan matar da ka jahilci iliminta sai ka rasa mai a musulunci to in ka samu ilimin kuma sai ka samu ne ko wanda zai ce yana nema bai tarihin uwar Fir'auna ina fata ana fahimta so lokacin da ya zo ya tsora hannuwansa a kan me a kan cinyoyinsa sai ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce akbirni anil islam ya ce ba na labari menene musulunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al islamu abinda ake kira musulunci an ta shahada an la ilaha illallah shine ka shaida duk duniya ba abin da ya cancanta a bautata mawa a bisa cancanta sai Allah ka kore dukkan abin bauta ka tabbatar ma Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma kai imani cewa shi manzon Allah manzo ne na Allah Allah ne ya aiko shi ba shine ya aiko kansa ba a'a Allah ne ya aiko shi inda ya ce muhammadur rasulullah tunda ya ce wa ba muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul to kai da cewa shi manzon Allah abu na biyu sai manzon Allah ya ce wa tuqima as-salah sannan ka tsai da sallah an ce a tsai da sallah ba kai sallah ba in an ce tsai da sallah ana nufin kai ta kan lokaci kuma kai ta kamar yadda aka karantar shi ake nufi da tsai da sallah ke sa so tari da yawa in aka ce kayi sallah abinda ake nufi in an ce kayi sallah kawai kayi ta da yadda kake amma in aka ce ka tsaye da sallah ana nufin kayi ta da ka'idojinta shi manzo Allah ce wa tu'ti az-zaka sannan ka bada zakka in an ce zakka kuma wani kaso na musamman a cikin dukiyar da ta kai nisabi da ake fitar da shi daga dukiyar masu akwai kuma a raba zuwa ga dangogi guda takwas da Allah ya ce su kuma ita kuma wannan zakka kamar yadda malamai suka ce daga abaibai guda goma guda hudu dabbobi ne guda biyu karafa ne guda uku guda biyu tsirrai ne guda biyu abinci ne goma ta hannu a kansu ne ake fitar da zakka dabbobi su ne waɗanda Allah ya ambata samaniyata azwaj min al-dha'n ithnayn wa min al-ma'd ithnayn in kai musu kirgar ɗaiɗai guda takwas in kai musu kirgar biyu guda hudu akuya ɗan akuya sanuwa saniya rago tinkiya raƙumi raƙuma sa saniya waɗannan su ne guda hudu sai guda biyu karafa shi ne zinari da azurfa ita da alama nawa ya zama shida hudu ga biyu ba shida ba kenan in ka ɗauko abin da ake kira abinci shi ne mai alkama da sha'ir in ka da alama nawa takwas in ka ɗauko tsirrai shi ne inabi malamai suka ce da kuma sha'ir in ka haɗa ya zama guda nawa ya zama goma. To a kansu ake fitar da zakka. Waɗannan abaiban guda goma duk abinda aka yi fitan duk abinda ake fitan zakka a kansa ake yin kiyasi. Kaga ba ambaci masaraka ba, ambaci shinkafa ka ba, ambaci abun nan, amma tunda an ambaci alkama yake na yin kiyasi duk wani abinci da ya bi wannan layin an san shi a ciki. Ina fata ana fahimta. Da aka ce zinari, to duk wani abin da yake canjin zinari ne ya shiga ciki, inda ya kai misali. So kuskure ne wani ya ce ba za a fitar da zakka ba a nairan Najeriya, sai a tambaye shi to dan me? In ya ce saboda Allah ya ce kawai a fitar, manzo Allah ya ce kawai zinari da azurfa ne, karafa ne. Sai ya ce to shi kenan, da me annabi ya biya sadakin aurensa? Kaga dole zai ce ko dai da zinari ko da azurfa. Sai ya ce ya yi kyau. Sai ya ce to kai da mai babanka ya biya sadakin mahaifiyarka? In ya ce da naira ne, sai ya ce to shi kenan, sai ka fitar ma naira sadaki. Sai ka fitar mata da mai zakka. In ya ce babu zakka saboda mai, saboda wancan kiyasin da aka yi, sai ya ce to auren ka ma ne nan. Auren ma ne ya kamata aka kiyasi da naira. Zai ya sa? Sai matarka da take gida a zuciya. Sai manzo Allah ya ce wa tasumar Ramadan, sannan kuma ka azumci watan azumin Ramadan shine na hudu. Sai manzo Allah ya ce wa tuhajjal baita in istaqa ilayhi sabila, sannan kuma ka ziyarci dakin Allah in ka samu iko. Wannan abaiwai guda biyar su ne annabi ya fassara su da cewa su ne me? Su ne ainihin musulunci. Sai mai tambaya ya ce sadaqata wallahi, kai gaskiya. Umar dan Khattab ya ce fa ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Sai muke mamakinsa, ya yi tambaya kuma ya gaskata abin da aka gaya masa. Alama tana nuna ya san me kenan, ya san ansa. Ha, kai ne ka tambaye ni abin da aka sani a hankali, sai in kai tambaya ai kana da jahilcin abin ne. To amma sai kai tambaya da aka baka ansa, sai ka ce an yi gaskiya, alama tana nuna ta san ansa kenan. Da an fahimci wannan, shi ne mamakin da sahabbai suke yi. Muna mamakinsa, ya yi tambaya kuma ya gaskata abu. Faƙala, sai ya sake yin tambaya, ce akhbirni anil iman, to ba ni labari mene ne imani? Faƙala, sai manzo Allah ya ce masa an tu'mina billahi, shi ne kai imani da Allah, wa mala'ikatihi da mala'ikunsa, wa kutubihi, kai imani da littattafansa, wa rusulihi da manzanninsa, wal yawmil akhir, kai imani da ranar ƙarshe, wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi, kuma kai imani da kaddara mai alkhairi mai kyau da kuma wanda take mummuna, dukkan yadda daga Allah ne. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. An fahimci wannan? Sadaqata ya ce kai gaskiya, ya ma'aikin Allah. Qala, sai ya ce akhbirni anil insani, to ba ni labari menene insani? Menene al insani? Sai manzo Allah ya ce an ta'budu Allah ka annaka tarahu, shi ne ka bautata ma Allah kamar kana ganinsa. Fa in lam takun tarahu, idan baka ganinsa, fa innahu yaraka, shi Allah yana kallonka. Ina fatan kuna fahimta. Shi ne kuma ma'anar shahid din da ya sa malam ya kawo wannan abun nan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, in kai baka ganinsa da kake bauta, to shi yana ganinka. Kala, sai mai tambaya ce fa akhbirni an sa'a, to ba ni labari yaushe ne kiyama za ta tashi? Yanzu ya ƙwaro ta ga baki ɗaya. Yanzu an gama maganar musulunci, an gama maganar imani, an bashi ansa akan al-ihsan. Yanzu abin da yake nema tunda tashin kiyama yana ɗaya daga cikin rukunnan imani da Allah, to a gaya masa yaushe ne so za sai ya shirya ko? Kala, sai manzo Allah ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'i, mal mas'ulu anha, wanda ake tambaya dangane da yaushe kiyama za ta samu, za ta tashi, bi a'lama min as-sa'i, wallahi baya da wani ilimi, bai fi wanda ke tambayar sa ilimin tashi kiyama. Kaga wannan ma abin da zai kara daure masa sahabbai kike, domin shi da yake tambayar
wanda zai bada ansar bai fi shi ilimi ba na gare da tashin kiyama bi ma'ana da wanda ake tambayar da wanda ya tambayar dukkanin su ba su san yaushe kiyama za su tashi ba
yasalunaka ani sa'ata ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la ta'tikum illa baghata kiyama ba za ta zo ba sai a afke saqulat fis samawati wal ard ilimin tashin kiyama yayi masama da kasa nauyi ba halittar da ta sani Allah yana son ya nuna cewa shi ne Allah shi kadai ya sani shi yasa manzo Allah ya ce ai bai fi wanda yake tambayar su ilimi ba qala sai mai tambaye ya ce fa akbirni an amaratiha to ba da labari menene alamominta tunda ba a san exact date tunda za ta zo ba to ya kamata a san alamominta wanda daga an ga alamomin to shikenan sai kowa ya kimsa ko masu gudu su gudu ko wanda za su kira da sun ga alamar to kowa sai ya san kai ke kala sai manzo Allah yake cewa alama ta farko da take nuna kiyama ta tsaya an talida ammatu rabbataha shine baiwa ta haifi ubangijinta in an ce ubangiji ba ana nufin ba Allah ba a'a ta haifi mai gidanta malamai sun yi wannan jumla fassara da yawa duk da na san kun karanta shi a cikin arba'un hadisi ina tsammani ko wanda ke zuwa karatun arba'un hadisi an yi dogon sharhi akan wannan daga cikin fassarar da malamai suke ce haka magana take yadda annabi ya faɗa baiwa za ta haifi mai gidanta abinda ake nufi shine mutum ne zai soyo baiwa idan ya soyo baiwar bai ba ta yanci ba amma yana kwanciya da ita tunda musulunci ya yarda musulmi ya kwanta da baiwarsa to shikenan sai ta dauki ciki idan ta dauki ciki sai ta haihu in ta haihu ta haifi mai ta haifi ɗa amma ita ba tana a matsayin baiwa sai dai ta zama ummul walad ba za a sai da ita ba ba za a yi kyautarta ba idan da kuma dukka mutu ta zama ya kaga a lokacin da mai gidan yake da rai dan nata ya zama shine sayyidinta shine mai gidanta saboda me saboda ita baiwa ce in dai mai gidan yana a rai ina fata Allah bayinta to kaga baiwa ta haifi ubangijin take ta haifi mai gidanta wasu kuma suka ce a kar a kayyade a haka kamar ibn rajab al-hanbali a cikin littafin sa wanda ya sharhi wa arba'una hadis yake cewa a duk zai iya daukan ma uwa ta haifi ɗa uba da uwa su haifi ɗa amma Allah ya yi matsan dukiya ko Allah ya yi matsan sarauta sai ya zama kuma shi kawai in mai kuɗi ne shi ba zai karɓi umarnin daga wajen uwarsa ko ubansa ba tunda yana da kuɗi dole abin da yake so shi uwar da uban za su yi shi ke da shugabanci to kaga in wannan alama ce ko ai yanzu ga yanan ta zuwa tunda za a sa rana a ce sai yaya ya zo daga Maiduguri wa ma shahidina illa bima allimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin aure za a yi a biki za a yi yanzu ma kai ga an mutuwa ma an yi mu a cikin garin za a ga an aje mutum ya mutu tun da asuba ko tun da daddare a ce a ai babban ɗansa yana Kaduna ko yana Abuja sai ya zo shike nan sai a aje gawa wani lokaci saboda tsaba a jiya sai ga an fito da gawa tana ta wari wallahi abinda muke ba addini muke yi wallahi wani lokaci za a aje gawa ta yi awa goma ana jiran mutum shi ɗaya kamar cewa aka yi rubutawa aka yi Qur'ani in ya zo ya ganta to za a yi mata gafara idan an kai gawa kuma a je a ta gine-gine a kan kabari yanzu ka zuzu kuma kabartanmu kai ka ce makabartar kiristoci kowa zai iya shaci fili saboda mu Allah ya albarkace mu da nan fili ba sai ya ake ba in ka tafi irin su Legas da waɗansu wurare he ka saya inda za ka binne baban naka mu ga ya za ka yi wannan gini sai mutum ya ebi inda za a binne mutum goma in yara ƙanana ne ko mutum uku in manya ne sai ya kewaye da bulo sai ya zo zuba grabu
kai ka ce wannan makabartar gonan mahaifinsa ne wasiya da yake cewa yake ne ya bayar kyauta to yanzu tunda tashi ne yanzu kuma ya mutu an kawo shi bari a kete masa aminiti makabarta ba yanzu aka ba mu maki wasu bayan Allah ne suka bu ko gwamnati ne ta saya ta ce a rufe kowa kai sai ka je kai kade ka ware mutu gurin da za a rufe mutane uku ka bin me kake nufi me kake nufi in kai ne ka saya to ga Allah ka baiwa in Allah ka baiwa ga yadda ake yi wani ma dan son zuciya wai har tiles ake sawa kuma duk shugabanni suna ganin shugabannin da wani ya rubuta allo wani ya yi hoton cross a jikin kan mahaifinsa ya ɗora bulo guda shida ya biyo ya sa guda uku ya biyo ya sa guda ɗaya kaga cross ne kuma ya rubuta sunan babansa ne wannan ginin naka da rubuta sunan da kace ta mutu ranar kaza ga watan kaza ga watan kaza to sai me saboda haka mu gane abin da yake addini mu gane abin da ba addini ba kawai kaga wani yayi sai ma sai kai shi bid'a yayi sai ma sai kace kai saboda haka dole mu koma makaranta kun ga hatta irin dan majalisin nan mutane ba sa son zuwa shi yasa da kaga an yi abu da sunan addini kawai yake nan kai ma sai kaje kai kucin mini ne zai cutar da mutum minti 30 awa guda in ka zo a kowace rana tsakanin magariba da isha duk in ka bi majalisun mu yanzu zauna ake ana hira a kan layi kafin a yi sallar isha amma mutum ba zai iya zuwa a koyi addinin sa saboda haka Allah kawo lokacin da za a yi umarni a ce duk a je a rurrushe wannan abu wallahi duk a rurrushe wannan abu a bar kabari kawai da wani katako da wani ike da kasa da wani gini da kai duk a rushe su wallahi wannan ita ce makabartar musulmi ka je baki a madina ka je makarantar ka je makabartar makka duk inda ka je ba za ka ga wannan iskanci ba na kira shi iskanci saboda ba ya da asali kuma da amma su yi su ma ba addini suke yi ba kawai na ga wane ya yi ma babansu ne ya bari ma babansu kuma babu kudin babanka cikin kudin makabartar an bayar kyauta fi sabilillah kai ka ebe wurin da za a rufe mutane ka rufe me kake ni Allah sauke sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alama ta biyu wa antara al-huffatal uratal uratal alata ri'a ash-sha'i yataqawaluna fil dunya manzo Allah yake cewa wa antara al-huffat zaka ga ainihin huffat mai tafiya ba takalmi bahaushe ya ce kyaltaci wannan tsohuwar hausa ce ya ce kyaltaci ba kowa zai gane ba amma abinda yake nufi wanda ke daba kafarsa kasa ba takalmi al-hufa jam'i ne na al-hafi al-hafi mutum da ya mai tafiya ba takalmi al-urata jam'i ne na daga al-ari mai tafiya tsirara ri'a ash-sha'i wadanda ke kiwon dabbobi to za ka gan su alama tashin kiyama za ka gani cewa ya taqawaluna fil bunyan sun shigo birni yanzu suke da manya-manyan gidaje abin a zo a gani abin da ake nufi wannan an fa lafiyo ne ce ai Fulani ke ka ga mu duk abu in an yi kawai ya mufassara yi da tunanin to kaga tambaya ɗayan an maka za ka rikice a lokacin annabi akwai wasu Fulani ne a Madina babu to lokacin da yake faɗan wannan magana ba ma san wata ƙabila wani Fulani ba to don me za ka ce a kansu take abinda ake nufi shine mutanen da suka yi tsananin suke da tsananin talauci ba su shigo gari ba suna ƙauye abinda aka san su shine kiwon dabbobi saboda tsabar babu kuma da yawansu za ka ga ganye ne ma suke ɗaurawa saboda lokacin jahiliya ko mu yanzu in kai ba dan wannan abin nan ɗin ba in kai wajen su ga waza ai har yanzu akwai mutanen da ke ɗaura ganye saboda tsabar babu sannan za ka ga takalmi ba su da shi saboda ba wayewa to irin waɗannan mutanen in ƙarshen duniya ya zo su ne za su shigo birni kuma su samu kuɗi kuma su riƙa tseren gina gidaje gidajen kuma na me na kasaita in wannan ne kuwa ai yanzu mun gani tunda za ga waɗanda ba a san asalin gidansu da kudi ba yanzu su ne ke da manya-manyan gidaje a kowane gari ba wai na ce a garin mu kawai ba a kowane gari idan ka tafi waɗanda asalinsu ba a san gidansu da kudi ba asali ba a san gidansu da sarauta ba asali ma ba a san gidansu da komai ba amma yanzu su ne Allah ya wadata suka samu kudi suka shigo cikin gari suke ta manya-manyan gine-gine wannan alama ce da take nuna me alamar tashin kiyama alamomi guda biyu ke alama biyu ya gaya maka sun man talafa kawai sai mutumin ya tashi ya tafi abinsa falabistu maliyan umar ɗan katsam ya ce sai muka zauna wani ɗan lokaci ɗan katsam maliyan ɗan lokaci ɗan katsam ba mai tsayi ba sun makala sai manzo Allah ya ce mana ya ce mani wato ya ce ma umar ɗan katsam ya umaru ya kai umar a ta dari mani sa'il ka san wane ne mai tambayar nan kuwa kulti sai umar ya ce allahu wa rasuluhu a'alam allah da annabinsu su ne mafi sani wallahi ban san kowaye ba kala sai manzo Allah ya ce fa innahu jibrilu ai wannan da kuka gansa din ne jibrilu ne kaga da lokacin an ce jibrilu ne kowa ga ya ƙara ƙura masa idanu wannan ta sa yana cewa wannan ai shine jibrilu atakum yuallimukum dinakum ya zo ne don ya karantar da ku addininku kawai shi ke ne sabai suka tarwatse a guje wannan ya yi gabas wannan ya yi kudu wannan ya yi arewa ana nemansa a ƙara zura musu idanu jibrilu ne amma ina yana tashi daga nan ba tunda mala'ika ne kai ba cewa zai shi yasa kawai ba su san zuwansa ba kawai ya suka gansa a cikin ina fata kuna fahimta muhallin shahid a wannan shahid a wannan abun nan hadisi shine fadin sa da yace fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan kuma shine ake kira da al-ihsani in an ce al-ihsan malam yake cewa in an hada ta da imani abinda ake nufi da ita shine me muraqabatullahi wa husni ta'a kiyaye Allah da kuma kyautata biyayya zuwa gare shi shi ake kira da ihsani in an hada ta da me da kalmar al-imani wato abinda ake nufi wato kiyaye ubangiji ka kiyaye dokokinsa in kana yin ibada ka yi ta kamar kana ganin sa dan me idan baka ganin sa to shi yana ganin ka shi yasa Allah ta'ala ya hada ta da me yace inna Allah ya'muru bil adli yace wal ihsani wa ita'i dhil qurba Allah ta'ala ya hada ta da me ya hada ta da me adalci da ihsani da kuma baiwawa baiwa makusanta haƙƙin dan me don a cikin yin adalci ana son kai shi kamar Ubangiji yana tsaye a cikin kyautata ma waɗanda suke makusanta ana son ka kyautata musu kamar ga Ubangiji nan kana ganinsa a gabanka shi yasa ya muru an salasa wa yanha an salasa ya umurni da abu uku kuma ya hane daga abu uku a cikin aya guda ɗaya ya muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba ba uku ba kenan wa yanha anil fashai wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa a'udhu bi ahdi llahi idha ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila ina fata an fahimta saboda haka ar-rajib al-asfahani dai daga cikin manyan malamai yake cewa al-ihsanu fi'lu ma yanbaghi fi'luhu min al-ma'rufi wa huwa ala wajhaini in an ce al-ihsani abinda ake nufi da ihsani shine mutum ya aikata abinda ya dace ya aikata na daga kyawawan al'amura wa huwa ala wajhaini fuska guda biyu gare shi ke kun bayyana abinda rajibul asfahani yake nufi ka aikata aiki aikin wanda ake kira al-ma'ruf in an ce al-ma'ruf shine dukkan aikin da Allah ya umurni a cikin Al-Qur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurni to wannan shi ake kira al-ma'ruf to ka aikata wannan aikin kamar yadda aka umurce ka
to malai yake wannan fuska guda biyu ke gare shi
fuska ta farko al-in'amu ala ghairi shine ka kyautata ma wani wanda ba kai ba wannan wanda ba kai ba din ya shafi dan adam ne ya shafi dabba ne a'a ya shafi wani abu kwaro ne duk wata halitta wadda take halitta ce ta Allah to yin ihsani a cikin al'amarin ta yana nuna ka kyautata mata iya matukar kyautatawa sai ya ce kai ni'ima akan ta in an'amta ilayhi fa hadha ihsanun minka ilayhi idan ka kyautata ga dukkan wata halitta sai a ce kai mata ihsani kai mata ni'ima akan ta yanzu misali dabba ce ka aje sai kake kawo mata abinci ga ruwa baka bari sai kuka da hargowa ba sai a ce kai ihsani irin dabbobin nan waɗanda suke masu da suke kewayawa a tsakanin kamar irin su kulya mutum ya aje kulya yana ba ta abinci za ga wani mai kokari ya aje ta a shago kifi kawai yake sai mata tana ci to wannan ya yi ihsani ke sai a ce ya yi ni'ima a kanta ni'ima wani ɓangare ne na mai na ihsani gabayi fuska ta biyu sai ce al-ihsani fil fi'li sannan kuma akwai ihsani cikin aiki shine mai aikin da za ka yi tsakaninka da Allah shine an tahsina fi fi'lika anta haza aidan ihsan wannan ma ihsani wato fuskoki guda biyu da Rajibul Asfahani yake nufi akwai ihsani ga sauran halittu tsakaninka da sauran halittu kai din nan dan adam musulmi sannan akwai ihsani ga kai kanka shine ihsani tsakaninka da wa da Allah shine duk lokacin da ka tashi yin ibada to ana bukata ka yi ta kamar kana ganin Allah to wannan sai a ce kai ihsani in ka kyautata ma sauran halittu cikin taimakon su da magana ko da aiki ko taimako sai a ce to kai ni'ima a kansu kuma kai ihsani a gare su ina fata kuna fahimta wannan shine ihsani kamar yadda Rajibul Asfahani yake faɗa a cikin wannan littafi shi yasa ya inganta a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan Imam Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito daga hadisin Abi Huraira yake cewa anna imra'atan baghiya an samu wata mace wannan mace kuma baghiya karuwa in ake baghiyan wadda take yawo ballagala bakar ashana kora gari irin masu zama a walawa wanda ba su da aiki sai da mutuncin kansu to an sami irin wannan hiyal mar'atu zaniya ita ce mace wadda aikin ta shine zina da shi take cin abinci ra'at kalban yalhas min al'aqashi to wannan karuwa tana yawon ballagazar ta kawai sai ta zo gindimijiya ta ebi ruwa ta sha kawai sai ta ga wani kare yana kallon lagya da harshensa cikin tsakiyar rana yana neman ruwa ga ruwa a rijiya amma ba ya da zai ebo ya kullu sara dan wannan danshi-danshin ruwan da aka iba aka abu wannan kasa ita yake lasa saboda bala'in kishi min shiddatil atshi saboda tsananin kishi fa naza'at fuqaha sai ta cire huffinta yayin da ta cire huffinta sai ta shiga cikin ruwan fastaqat lahu bihi fasaqathu iyahu sai ta ebo ruwa a cikin hukun nan nata sai ta aje makaran ya sha ya sha ya sha ya sha ya ƙoƙo wannan abin da ta yi fa ghafara laha sai Allah ya mata alƙawarin aljanna ina fata kuna fahimta to kaga wannan fa mace ce wadda take yawon saban Allah kuma wanda ta kyautata ma wa shine kare a cikin kowane yare in an ce ma mutum kare an gama muzanta shi ka duba a cikin musulunci saboda kyamar kare da ake yi aka ce in ya sa baki a cikin abu ka wanke so bakwai na farkon ko na ƙarshen ka sa ƙasa saboda yana ɗauke da najasa kisa sai zama haramun cinsa, haramun sayar da shi. Amma tare da haka da yake akwai rai a jikinsa da ta kyautata masa, sai Allah yake ya ba ta aljanna. To ina ga mutumin da kuma ya kyautata ma dan Adam? In dai an kyautata ma kare an masa ihsani, Allah ya ce an ba shi aljanna saboda wannan, to ina ga wanda ya kyautata ma dan Adam? Min ba mai aula ke ne, shi bice cinta a ba shi aljanna? To ina ga kuma wanda ya kyautata aikinsa, aikin na Allah ne, amma da ya tashi sai ya kyautata bai ji kyashi ba, bai yi kewa ba. To wannan shi ne abin da muka kasa. Martaba ihsani ɗin nan mun yi nesa da ita ta ɓangarorin nan guda biyu. Kun ga Ar-Rajibul Asfahani ya ambaci ɓangarori guda biyu, ɓangaren kyautata ma mutum da zai yi wa sauran halitta gabaki ɗaya. Mutane suna da buƙatar taimako a yanzu. Amma ka duba abin da mutane suke yi. A karan banza zai zo ya ba da miliyan 100, miliyan 50 a shirme. Yanzu miliyan 50 in masara za ka saya, buhu nawa za ka saya, duk da sai tsada. Masara ta miliyan 50. Don Allah in kafe masaran miliyan 50, aka ce za a rarraba ta ga wanda baya da shi, mutum nawa zai samu a cikin gari. Duk da tsadar da ta. To masara aka ce, kaga masara ta fi kima a kan mai a kan ruwan can da aka bayar. Waɗanda za ka ba kuma sun fi kima a kan mai a kan karen da aka bayar. Kai da za ka bayar ka fi kima a kan waccan wanda take karuwa. To ya kake tsammanin girman ladan? Sannan ga ihsani shi ne malam dalilin da ya sa ya kawo wannan kenan. Shi ya sa ya ce to idan ya zanto an kyautata ma kare, kuma wanda ta kyautata ma karen gashi fasikanci take yi. Sannan bayan haka tausayin karen da ta ji ta kyautata masa, Allah ya ce ya ba ta aljanna, ta ba da aula kenan a tsakanin mutane. Shi ya sa Allah ta'ala da ya faɗi siffar ƴan aljanna a cikin suratul nisa, sai ya kawo siffofinsu a ƙarshe, sai ya ce kuma da al-muhsini, ya ce sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kuyi gaggawa zuwa ga wata aljanna kamar sama da ƙasa, sai Allah ke an tattalinta da masu tsoron Allah. Kamar wani ya tambaya su waye masu tsoron Allah, sai Allah ke allazina yunfiquna fi sara wadh-dhara walkadhibina al-ghayza wal'afina aninnas, sai Allah ke wallahu yuhibbul muhsinina. Ya salam, ka duba Allah ke yunfiquna fi sara'i. Siffarsu ta farko kenan, suna taimakon mutane, suna yi wa mutane ihsani da sara lokacin da kowa yake cikin wadata. Daidai gwargwado, suna duba wanda baya da shi sai su bashi. Wadbara, haka lokacin da aka shiga cikin kunci da yunwa, kowa babu, amma su suna kokari dai ɗan kaɗan ɗin suna taimakawa. Siffarsu ta biyu kenan, yunfiquna fi sara'i wadbara, sai Allah ya ce walkazimina al-ghayza, kuma in an masu laifi suna haɗe fushinsu. Aka ce ba jarumi ba ne wanda zai ɗauki mutum ya buga da ƙasa. Jarumi shi ne wanda in an masa laifi yana da ikon ya ɗaura muwatin, amma sai ce ya ba mu Allah. Bayan walkazimina al-ghayza wal'afina aninnas, kuma su yafe ma mutane. An masa laifin zai iya ɗaukar fansa sai ya haɗe ya fushin, bayan ya haɗe ya fushin ma ya ce kai je kana yafe maka, sai Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinina, Allah yana son masu kyautatawa. Suwaye al-muhsinina? Su ne waɗanda ke kyautata ma Allah kamar yana ganin su. Shi yasa sun san Allah yana ganin su, wato waɗanda ke kyautata ma Allah kamar suna ganin Allah. Saboda sun san ba sa ganin Allah, amma shi Allah yana ganin su. Shi yasa suke ciyarwa a cikin yalwa da cikin da ake cikin tsanani, suke yafe ma mutane, suke haɗe fushi. Shi yasa sai Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinina, Allah yana son masu kyautatawa. Ina fata kuna fahimta. Ya zo a cikin hadisi ingantacce, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hadisin Shaddad bin Aus, yake cewa ithnani hafiztuhuma min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, yace halaye guda biyu
na kiyaye su na haddace su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadannan hali guda biyu sai yace manzon Allah ya ce inna Allah ta'ala kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah ya rubuta tausayi da jin kai da rahama a cikin kowane abu duk halittar da Allah yayi Allah ya rubuta a ji tausayinta a kyautata mata sai manzo Allah yake fa idza qataltum fa ahsinu al-qisla idan za ku yi kisa to ku kyautata kisa wato ku yi shi lokaci guda yadda wanda aka kashe din zai huta wa idza zabahatum fa ahsinu az-zabah yayin da za ku yi yanka to ku kyautata yankan sai manzo Allah ya faɗi menene kyautata yankan sai manzo Allah ya ce wal yahidda ahadukum shafaratahu sayanku ya watsa ƙasa da kyau wal yuri zabihatahu domin ya hutar da abin da yake yankawa ina fata ana fahimta to yanzu kuma kaga ga lokacin layya ya zo saboda haka ba a so ko yanka za ka yi ka yanka da wukar da ba ta da kaifi shamukarka mai kaifi shatsai ka yanke magana ta riga ta kare kuma ba a so shi yasa manzo Allah wataran yana wucewa sai ya ga wani mutum ya yi irin ɗaurin nan da ake ma dabba in za a yanka ta ya ɗaure ta tamau sai da ba yadda za ta iya motsawa ga ta a tsakiyar rana sannan bayan haka kuma ya tace wuyanta da ƙafarsa sannan duk a wannan lokacin da ya yi wannan aikin kuma a lokacin da ya nemo abin da yake wasa wukar yana wasawa wukar dabbar tana kallonsa yana wasa wukar ga ta a ɗaure ga ya tace wuyanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kalle shi ya ce afala qabla hadha aturidu an tumituha maitataini halla hadattu shafaratuka qabla an tusbiha hauma manzo Allah yace afala qabla hadha dan me yasa baka wasa kukarka ba kafin kai mata wannan dauri wato kun ga abin da muke yi a wajen layya fake abin da ake so daga ka gama daura dabba ka shikenan sai ka yanka amma sai da ka daddaure ta a lokacin ka ce wasan ka kuma tana kallon ka manzo Allah yake kana son ka la dandana mata mutuwa guda biyu ga mutuwar tashin hankalin wasa dakukan ga mutuwar tashin hankalin daure ta da kai ga tashin wuyar ta da kai sannan kuma yanzu ka zo ka sake sa afala qabla hada wa nabiyur rahma annabi rahma ke wannan akan dabbobi ke wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce ubayuka ala alhijrat wal jihad zan maka hijira zan maka mubaya'a akan cewa zan yi hijira kuma in yi jihadi abtajil ajra min Allah ina neman Allah ya bani lada qala sai manzon Allah ya ce fa hal min walidayka ahadun hayyun fa hal walidayka ahadun hayyun a cikin iyayenka guda biyu akwai wanda yake raye qala sai mutumin yace na'am bal kilahuma dukkaninsu ma da uwa da uba suna raye fa qala sai manzon Allah yace tabtajil ajra min Allah la dare kake so Allah ya baka qala sai yace na'am kware da gaske qala sai manzon Allah yace farji ila walidayka fa ahsinu suhbatahuma koma wajen mahaifiyarka da mahaifinka ka kyautata zamanka tare da su ka ba su abin da suke nema ka kyautata alaƙa tsakaninka da su shikenan ka samu ladan mai jihadi wani duk ana nuna mana mai kyautatawa cikin kowane abu zamantakewa a cikin dabbobi a cikin ƴan adam ana buƙatar tausayi da tausayawa ya tabbata cikin hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza aslama al-abdu fa ahsinu an al-ihsan fa ahsina islamahu yukaffiru Allahu anhu kullu sayyi'ah kana zalafaha ay fa'alaha wa kana ba'da dhalika al-qisas al-hasanatu bi ashri amsalihha
ila 770 وسيئت بمثلها الى ان يتجاوز الله عنها الحديث ما ذا الله يكي شوى اذا باوايا مسلمتا كما يكوتت مسلمتنسا مسلمتنسا يكوت يكفر الله عنه كل سيئة الله ذي كان كلمة دكا ممولا ايكن دي ايكتا دك ابن دي ايكتا ايكا انشاري كما ذا الله يكي شوى وكان بعد ذلك القصاص لذا ينزكم ان يوان الله في اي مسكتات اما قوم تنو يكسي يكشي ينا كادري daga ranar da ya musulunta magana ta kare ba za a ce biya diya ina fata ana fahimta amma daga yayi kalmar shahada to ina kashe wani to za a yi kitabi sai manzo Allah ya ce alhasanatu bi ashri amsalha kuma aiki ɗaya na lada idan kai kamar mutum yayi ai za a bashi lada aiki 10 daga 10 nan za a ninka har zuwa 700 kun gane idan mutum yayi aiki ɗaya na ihsani na kyautata ma mutane na kyautata ma bayan Allah to yana da lada guda 10 man jaa bil hasanati falahu asharu amsala falahu asharu amsala za ba shi lada 10 yanzu yau in kai aiki na kware guda 10 kana da lada 100 in kai 100 kana da lada nawa lada 1000 ina fata ana fahimta to idan aikin Allah ne kai ma aikin idan kai guda daya nan kuma za a baka lada 700 guda daya lada 700 yanzu ba ginin masallaci kuka ce ku kawo taimako ba to wanda ya kawo siminti buhu guda to za a bashi lada kamar ya ba da siminti guda 700 ladan wanda ya sai pieces guda 700 za a bashi haka za a yi ta nunkawa har zuwa abin da Allah ya banzal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudahiquha ad'afan katira mathalu alladhina yunfiquna fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim ai aikin na Allah ne can ka kyautata ma bayan Allah ne sai aka ce guda daya kana da lada 10 to nan aikin ne na Allah saboda me kana da yaqini Allah yana kallon ka shi yasa sai ka kyautata wajen yi masa aiki to nan kuma sai ya baka lada nawa sai ya baka lada 700 sai manzo Allah ya ce wasayyatu mummunan aiki kuwa bi misli hashi za a baka kai mummuna dai dai za a rubuta ila an yatajawala Allah anha wani lokaci ba sai a yafe gabaki da duka ce kai kulabu da shi an yafe masa a cikin wani hadisi manzo Allah yake cewa salasatu yu'tauna ajrahum marratayn mutane guda uku Allah yana ba su lada ko biyu rajulun min ahli alkitabi amana bi nabiyhi wani kristiyani wanda ya imani da annabi Isa ko ba yahudi ya imani da annabi Musa wa adaraka annabi kuma sai rayuwarsa ta rike rayuwar manzon Allah fa amana bi sai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saddaqahu kuma ya gaskata shi falahu ajrani to yana da lada guda kun ji mutun da sai manzo Allah cewa abdul mamluk da bawa wanda yake da mamallaki bawa adda haqq Allah ya bada haƙƙin Allah wa haqq sayyidihi kuma ya bada haƙƙin shugabansa wanda ya sayi shi falahu ajrani yana da lada guda wa rajulun kanat lahu amma to ku saurara waɗanda suka yi aure suka haifi yaya mata ka san su lokacin da ba ma son yaya mata wata jahiliya ce take sake dawo talauci su mu kuma jahiliya yanzu da ta dawo kawai mu ba ma san mace ni na miji yake so kawai saboda ya san kamar gazar da yayi da yayan mutane to in ya yi mace yana tsoron za a rama na fata na wanda we know ourselves ko in je da wani ai duk mun san kanmu shi kawai matsalar su ke yi bai san mace bai san ya haifi mace amma yana son kuma aura masa budurwa
yabba na bakwai
to kai ba ka so wance ma bai so wance ma bai so wance ma bai so to Allah ka aura kuma to ka saurara ka ji abinda aka bala a kan mace wanda ba bala a kan namiji ba manzo Allah yake cewa da wani mutum kanat lahu amma wanda yake da yarinya a gidansa baiwa ko kuyanga ko yarsa fagadaha fagadaha ya ciyar da ita ya tufatar da ita ya yi mata tarbiya fa ahsana gaza'aha kuma ya kyautata abincinta domin kaga kula da ya mace wato renan ya mace daban yake da renan ɗa namiji ya mace tana buƙatar sutura mai kyau tana buƙatar kayan kwalliya fanke ke hoda sarka jakka da za a rataya da takalmi ɗan ɗas-ɗas da kayan kwalliya haka Allah yake awa man yunashshau fil ilyati wa huwa fil kisami ghairu mubin wadda aka rene ta a cikin ado amma shi ɗa namiji bai buƙatar foda bai buƙatar fankeke bai buƙatar jagira bai buƙatar ɗan kunne ko yari shi shi kadai in ya fito kawai shi kenan haka yake cika da kamalan to kamar ɗan autan samudawa ya sa bai abin da ya rubuta wani abu a baya ya wani ciko ya yi ana takawa ɗaya-ɗaya amma bai ita in ta fito haka ba gazar ba jagira ba kwalli ba zargina ba ɗankunne ba awarwaro ba dayi hannu ga kafar wurtutu ai sai gudu za ka yi kawai rayuwa wannan ba mahaukaciya ba kuwa ina mata kawai to shi yasa ba za Allah ya san abin da Allah ya sanar da shi abin da ya mace take bukata ka lokacin da ake wato tarbiyyarta sannan tana da wahalar tarbiyya shi yasa sai manzo Allah ya ce thumma addabaha sannan manzo Allah ya ce ya tarbiyyantar da ita fa ahsana ta'dibiha kuma ya kyautata wato tarbiyyarta thumma a'taqaha idan bai wace kuma sai ya yanta ta bayan ya yanta ta wa tazawwajaha kuma ya aure ta falahu ajrani yana da lada guda idan yarsa ce a cikin wani hadisin bayan ya tarbiyyantar da ita sai ya yi mata aure sai manzo Allah ya ce za ta kasance fitra a gare shi katanga kan da garki ga barin fadawa cikin wuta aka ce mai ya guda biyu ba ya ce mai ya guda uku sai wani ya ce mai guda biyu ba ya ce mai guda biyu ma haka wani ya ce mai guda ɗaya ya ce har mai guda ɗaya ma to kaga ba a faɗi wannan akan ɗa namiji an nuna lokaci ya kusa sai mu takaita a nan wato fadin sa da yake cewa an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan bi mun yi sharhi akan sa akan cewa kai idan baka ganin sa shi ubangiji yana ganin ka to lalle hakika ubangiji ko ba a ganin sa ba wanda ke ganin sa a duniya hatta annabi Musa ma bai ga Allah ba yace lan tarani walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu فسوف تراني هكا الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار ما وندي إسيتي ياغا الله الدنيا هنا فتانا بريسا وعيد دفوسة إن المسكين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين في الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهار هم يستغفرون فيه وفي أموالهم حق للسائل والمحروم أكثر الله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ثم كسر ما سكوت تاوى ميسا سكوت تاوى ميسا سكوت تاوى أكتم أنه سنبوت تاوى الله كمر سنة قلنسا ai kamar na ga kanuna miti biyar kuma ka miƙe zai muhallin shahid wanda zai zanto kitabu humisin shine shi ihsani babu wata ibada ya tara dukkan ibadoci gaba ki da
in an ce ihsani ya tara dukkan ibadoji gaba da shi yasa malamai suka ce in an ce al ihsan kamar bi to ita kuma wannan bishiya ta fito da tana da ƴaƴa in bishiya ta yi kyau za ta ba da ƴaƴa masu kyau to sai aka ce meye samaratul ihsan sai aka ce shine al hasana kyakkyawan aiki ina fata an fahimta duk wanda yake kyakkyawan aiki to yayi insani kenan domin aiki baya zama kyakkyawa a musulunci sai yayi me sai an yi shi dan me sai an yi shi don Allah sai an yi shi kamar yaya an sanya Allah a cikin rai cewa an yi shi don neman yardar Allah kuma ya cika ka'idojin da ake bukata mai ibadar yayi kamar Allah yana ganin to shi yasa sai zanto alhasana kamar wani wato ƴaƴa ne na me na abin da ya shafi wato al-ihsan shi yasa Allah yake wa hal jazaul ihsan illa al-ihsan sannan kuma yana daga cikin al-ihsani alamar da ake gane mai ihsani shine Allah ya ambata tauhidi ma kansa ihsani domin wanda yake da tauhidi ai ka ga ba zai je wajen boka ba saboda me saboda yana tunanin Allah yana ganin sa to shi yasa Allah yake ai babu sakamakon waɗanda suka kyautata suka bautata ma Allah shi daya ba su da wani sakamako ina ai musu ihsani sun yi ihsani a duniya sun bautata ma Allah shi daya to za a yi musu ihsani a lahira a sanya su aljanna a tsirar da su daga azaba haka yana da ma'anar an-nasara wal ganima shi yasa Allah yake in tamsaskum hasanatun tasu'uhum in kyakkyawa ya same ku shine kuka ci nasara kuka samu ganima tasu'uhum sai kafirai su baki ci kaga anan an ambaci alhasana domin ita ce samaratun ne al-ihsan domin ba su fita jihadin ba sai da suka samu yaqini a zuciyarsu cewa Allah yana kallon su duk da ba sa ganin su sannan yana daga cikin ma'anar Allah ya ce wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka sai ce wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin yana daga cikin ma'anar suka ce shine al-matar wal qasr idan an samu ruwan sama aka samu wadatar arziki to shi ma wannan yana daga cikin ihsani da Allah ya yi ma bayi yanzu kun yi kadada bana alhamdulillah kowa ya dara musamman wanda ya yi da yawa ya tsayar da tsada ya dara to Allah ne ihsani ya fitar da abu to kai kuma sai ka yi me sai ka yi ihsani zuwa ga bayin Allah shi yasa Allah ya ce makaru masu wa'azi suka ce makaru na wa ahsini kama ahsanallahu ilai ka kyautata ka bayar da Allah ya kyautata maka ai ba rawa kai ma Allah bai baka kudi to kyautata mu bayin sa kai ihsani da ihsani kenan ina fata ana fahimta sannan yana daga cikin al-ihsani shine al-afiya zaman lafiya ma da muke ci ihsani ne Allah ya yi ma bayi zuwa ga me ya aminta da su to su ma sai shi ma Allah ihsani ina fata ana fahimta shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa in tusibuka hasanatan tasu'u shi yasa Allah ta'ala yake cewa wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a ba za ka hada zaman lafiya ga abin da yake sabanin haka ba ba za ka hada alkhairi da kishiyar sa ba yana daga cikin ihsani shine yin dukkan wani abu na alkhairi duk abin alkhairi in kai to kai ihsani shi yasa Allah ce in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun kyautata dan kanku shi yasa Allah ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin ina fata an fahimta to shi kansa ihsani malamai suka ce ya sha makance dukkan wani abu da ya shafi musulunci gaba daya duk abin da kake gani alkhairi ne to yana cikin al-ihsan
yanzu daga ciki ubangiji yace in ahsantum fali in ahsantum ahsantum li anfusikum wala yana nufi in kun kyautata kyautatawa ta shafi ka kyautata ma kanka ka kyautata ma iyalanka ka kyautata ma makwabta ka kyautata ma bayi hadda ma wanda ba musulmi ba kai hadda dabbobi wannan duk ya shafi in kun kyautata to kun kyautata dan kanku da Allah yayi maganar ainihin biyayya zuwa ga iyaye ba cewa wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a fi sawi bil walidaini ihsana da Allah ya ambaci alal kitab yake wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah yake wa bil walidaini ihsana yake iyaye kuma a kyautata musu yake qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an yake wa bil walidaini wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini wa wasayna al insana bi walidayhi ihsana ashe duk wani nau'in alkhairi ya shiga ciki shi yasa malamai suka ce yo ai ita kalma al ihsan ma wato ta shafi dukkan wani abubuwa da suke da alaka da musulunci da tausayi da jin kai da taimako da kowane abu to ihsani ya shafi wani shi yasa yana daga cikin abin da aka ce hatta in ka rabu da mace aka ce kai mata ihsani walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf sai aka ce haqqan 'alal muhsinin wannan wajibi ne ga masu kyautatawa sannan da aka ce ainihin wato idan za ku biya diyya an kashe maka dan uwa za a biya ka diyya sai aka ce fattiba'un 'alayhi bi ihsan كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن اوفي من اخيه شيء فاكته فاتباع عليه بالانسان ان كنت تاشي كربت ديار كبيشي دا انساني دا كوتتاوا كلا ايتا اذرا مسا عبيشي دكي دكي هر يكاو ونن ابن دا اكي نيما اغريش شيسا حتى حقولي الله يتي انساني واصبر وما صبرك الا بالله ولا تهزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله ينا تعالى ما تورن الله هكا حتى اوجن جهادي اكاكي اذا كنت تاشي جهادي يوم wannan jihadin ma ubangiji ya kira ki akwai kyautatawa a ciki والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين haka ubangiji magwayi da daukaka yayi ta ambata a cikin ayoyin alqur'ani haka wanda hatta ubangiji magwayi da daukaka magana ma da zakai da dan uwanka in ka fadi masa magana mai laushi isani ne wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzaghu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina haka nan dangane ga marayu Allah yake wala taqrabu malal yatimi illa billati ya ahsanu hatta yablugha shitta ina fata ana bayyana to haka idan muka dauka gaba ta kashe wato ita alaqar wato ita insani gabaki daya Allah ta'ala ya ambace shi cewa wato siffa ce ta Allah shi yasa da ya sanyo ta cikin bayi yace to duk wanda ya ihsani shine tsoro ruwan musulunci a same ka kana mai ihsani da kyautatawa saboda me siffa ce ta Allah magwayi da daukaka shi yasa Allah yake sibgatallah wa man ahsanu minallahi Allahu akbar sibgatallah wa man ahsanu minallahi sibga wane ne bi Allah kyakkyawan rini wane ne bi Allah kyakkyawan halitta babu laqad khalaqnal insana fi ahsani الذي احسن كل شيء خلقا شيء الله كني كيوتت دكان كومي واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الارض مشارق ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل اشي الاحسان صفه تا ubangiji mabuwayi da daukaka sannan kuma al-insan صفه تا bayi na kwarai duk wanda yake mutumin kwarai mai imani to kyautatawa da yin ihsani ga bayin Allah to wannan siffa ce ta shi shi yasa Allah yake cewa walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf in kun saki mata to ku ji yadda su gadi ku yi musu kyauta ta tamattu'i ka sake ta ba bugu ba zagi sai kawo kuma 50,000 ka bata ga takas da saki ga naira 50 sannan ki zauna gida kuma ki idda a ciyar da ke a shayar da ke ka za ka dan sauƙaƙa abu amma mu yanzu mun taji saki kawai sai an yi bol da kayo to amma ka ga ce haqqan 'alal muhsinin wannan wajibi ne ga masu kyautatawa in dai kana cikin almuhsinin in ka saki mace sai kai mata kyauta kuma wannan kyauta aka ce alal muqtiri qadruhu alal musi qadruhu wa alal muqtiri qadru wanda ke da kudi zai yi kyautar iya daidai kyautarsa kudin sa wanda aka takaita arzikin sa zai kowa sai yayi duk talaucin kan ka saki mace in dai kana cikin almuhsinin kana son ka zanto daga cikin almuhsinin sai kai mata kyauta amma nawa ne ke yin wannan shi yasa Allah ya ce waman yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin kaga kenan masu isani masu tsoron Allah su ne masu isani shi yasa Allah ya ce waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu ila Allah wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allah ibrahima khalil sanan isani sifa ce tawa annabawan Allah ku duba kisa annabi yusuf wa dakana ma'ahu sijina fatayan qala aduhuma inni ara fil manam hazuwa dai inda yi musu isani wa dakana ma'ahu sijina fatayan a karshe yace la ya'tukuma qa'amun turzuqanihi illa nabba'tukuma bi tawilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma annamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi gashi shi da matar nan lokacin da take masa ma'azallah lokacin da take masa hitalak sai ce me ma'azallah innahu rabbi ahsana masawaya innahu la yuhibbu gashi inda Allah yake cewa wa barakana alayhi wa ala ishaq wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsi ashe sifa ce ta bayan Allah ina fata ana fahimta Allah yake ya ayu alladhina amanu kutiba alaykumul qisasu ayat da muka karanta akan qisasi fattiba'un alayhi bil ma'ruf Allah ta'ala yake wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana Allah yake at-talaqu marratani fa imsakun bil ma'ruf aw tasrihun ya salam واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا اشي احساني صفه ce ta bayan Allah magwayi da daukaka a takaice ɗan uwa musulmi abinda ake kira ihsani kamar yadda Rajibul Asfahani ya faɗa a cikin littafin sa kamar yadda kuma muka karanta a cikin hadisi ihsani kololuwar ihsani na farko shine ka bautata ma Allah kamar kana ganin sa idan baka ganin sa shi Allah yana ganin ka wannan ita ce kololuwar ihsani so lokacin da ka tsaya kana sallah kana tunanin ka da daka ayar da aka karanta ma ta farko baka iya liman wace sura ya karanta da aka yi sallar magruba wani yana cikin magruban ma sura da aka karanta bai sani ba nan kasa kasa ne ba an an sallame sallah kace ah raka'a ta biyu da ta go ta sura mu karanta kai zani mai ne to kaga wannan baka cikin masu isani dan da kala tunanin Allah to zaka ce ai ai ya karanta alam na shara ne ko iza ja raka'a ta farko kaza karanta da sallah ko kuma kana tunanin zaka je Kano gobe yanzu ana kabbara sallar isha har ka je Kano kai sayayya kafin ai sallama har ka dawo ko wannan babu isani me izani shine an ta abudallahi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bautata ma Allah kamar kana ganin sa domin kai in baka ganin sa shi yana ganin ka to wannan ita ce kororuwar ihsani amma in an ce ihsani nabi kuma ana nufin mai bautar Allah ya bautata ma Allah shi daya shine ihsani da dukkan sauran halittu da bayan Allah bayan Allah da ya halitta a bayan kasa suna da haƙi naka kyautata musu suna da haƙi naka kyautata musu to wannan shi ake kira ihsani kuma shine wannan rukuni guda daya in ka hada da waɗancan rukunan sun zama guda 12 to waɗannan akan su ne kuma aka kafa komai a cikin musulunci kamar yadda muka faɗa duk wani aikin alkhairi ihsani ne kamar yadda muka faɗa ihsani kuma hali ne siffa ce ta Allah kamar yadda muka kawo ayoyi ihsani siffa ce ta annabawan Allah kamar yadda muka kawo ayoyi ihsani siffa ce ta bayin Allah nagartattu saboda haka muna roƙon Allah ta'ala azurta mu da ihsani mun riga mun faɗa mun yi ilanin neman taimako kuma alhamdulillahi mutane sun yi responding sun so mu responding wato mutane sun so mu ansa kira saboda haka akwai masallatai ba zai ce masallaci gula masallaci